نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي متالك البركة مسلاتي مغلقة لكي ننشكين غلوم بوشي أجهر بوشي وانا يمتشينا الهميس يومنا قوم قوات رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبودا لحدود أربعين دبيو كما شيكي ديدي دأشرين دبيو قوات هدو شكرا ميلادية تا دبودا دأشرين دبيو وانا مجلسي دمكي تفسير القرآن ميقرما دكما منا تشكين تفسير سورة الأنبياء عند أيوزا متاشي دكاكان آية تا سبعين دهدو ولوطا آتيناه حكما وعلما. بسم
الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.
الله سبحانه وتعالى يأتي ولوطا آتيناه حكما وعلما هكذا Lutu shi ma mun bashi hukunci shine annabta wa ilman mun kuma bashi ilimi wa najjaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'ith mun tsirar da shi daga alqaryar da mutananta suke aikata munanan ayyuka innahum kanu qauma saw'in fasiqin lalle su sun kasance mutanan banza ne fasikai وادخلناه في رحمتنا التي مك شغد دشي cikin rahamanmu innahu min as-salihin lalle shi yana cikin mutanen ƙwarai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bada labari kan annabi Lut alayhi salam wanda wani dan karamin faifai ne ko clip wanda ya shafi rayuwar annabi Lut alayhi salam. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hada kissar sa da annabi Ibrahim saboda tare suka yi hijira daga Sham daga Iraki zuwa Sham. Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa shi ma ya bashi annabta kuma ya bashi ilimi mai yawa, sannan ya bashi fahimtar al'amarin addini da yadda zai raba hukunci tsakanin masu husuma. Allah subhanahu wataala ya zabe shi, ya aika shi zuwa ga wata alkarya, ita ce qaryatu Sadum. Alkaryar Sadum wanda take a yanzu ko kuma wanda aka yi ta a yankin da yanzu ake ce masa Jordan, wanda duka a da can yana karkashin yankin da ake kira Sham. Wannan alkarya da kuma alkaryun da ke daura da ita su hudu sune alkaryun da Allah subhanahu wataala ya aika annabi Lut zuwa ga mutanen su. Allah ce atainahu hukman wa ilman, mun bashi hukunci. Wannan hukunci da Allah ya bashi, wasu daga cikin malaman tafsiri sun fassara da cewa ana nufin annabta, ita ce hukuncin da Allah yake nufi anan. Daga cikin malaman da suka faɗi wannan akwai Qurtubi da Shaukani da kuma Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti cewa hukman ana nufin annabci, Allah ya bashi annabci ya kuma bashi ilimi. Wasu kuma daga cikin malaman tafsiri kamar Ibn Jarir da Al-Baghawi da Ibn Atiyya da Al-Khazin da Jalaluddin Al-Muhalli su kuma suka ce hukuman anan ana nufin Allah subhanahu wata'ala ya bashi yadda zai rarrabe tsakanin masu husuma wato ya bashi ilimin alƙalanci yadda zai yi hukunci tsakanin waɗanda suke rigima dan tantance mai gaskiya da marar gaskiya Allah yayi batun cewa ya bashi waɗannan abubuwa sannan yace wa najjaynahu min al-qaryati allati kanat ta'malu al-khaba'ith muka tsirar da shi daga alƙaryar da mutananta suke aikata munanan ayyuka ita ce kamar yadda muka ce qaryatu sadum mutananta sun shahara da miyagun ayyuka da Allah subhanahu wata'ala ya dunkule su a cikin wannan kalma al-khaba'ith cewa suna yin munanan ayyuka al-khaba'ith jam'u khabitha al-khabitha shine aikin da ya kai matuƙa ga muni aikin da ya yi muni matuƙa da gaske wanda dukkan wani mai rayayyar zuciya idan ya ji abin da suke yi zai kyankyamin wannan aiki aiki ne wanda ya kai ga muninsa ya kai muni Allah subhanahu wata'ala ya dunkule abin da suke yi a nan amma Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi bayanin abubuwan da suke aikatawa wanda ya kirawo su munana a wasu gurare daban-daban daga cikin miyagun munanan ayyukan da suke yi akwai neman maza kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa Lutan idh qala liqaumihi atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin Annabi Lut yake cewa mutanansa atatuna alfahishata yanzu ku rika zai za ku rika zuwa da mummunan aiki wanda babu wani mutum da ya taba irin wannan aiki gabaninku atatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qaumun musrifun za ku rika zuwa ga mazaje da sha'awar ku ba matan ku na aure lalle ku mutane ne wanda kuke mabannata a wani gurin Allah subhanahu wata'ala yace atatuna dhukrana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun yanzu ku rika zai kewa maza daga cikin halittar Allah sannan ku bar abinda Allah subhanahu wata'ala ya halitta muku abinda ubangijinku ya halitta muku na matanku bal antum qaumun adun lalle ku mutane ne masu ƙetare iyakar ubangiji yana daga cikin miyagun ayyukan da suke yi baya ga zai kewa maza akwai zama a majalisu suna taɗi suna maganganu na batsa suna faɗar irin abubuwan da suke aikatawa a ɓoye ko kuma suke aikatawa na neman maza wannan ya faɗi abin da ya yi wancan ma ya faɗa wanda ya ce je ya yi kaza wanda ya ce je ya yi kaza kowa yana sifanta abin da ya yi wato suna yaɗa alfasha a cikin a junansu suna yaɗa alfasha a majalisinsu an san cewa wannan yana daga cikin miyagun ayyuka mutum ya rika yaɗa abin da ya yi na laifi wanda wani ma bai san yayi ba amma yazo yana ambatan abin da yayi cikin alfahari da fariya cewa yayi kaza yayi kaza yayi kaza wanda yana taimakawa wajen ƙara yada wannan barna da kuma shirye kunya a cikin zukatan masu yinta da wanda ma kuma ba sa yinta a lokacin yawan ambatanta da yawan nana ta fadarta zai sa wanda ma baya yi yayi tunanin aikatawa shi yasa ba a san yaya ta mummunan aiki wato idan an ga wani yayi mummunan aiki ba a so a fito ana fadar abin da yayi ko shi ya fito yana fada ana kokarin a boye mummunan aiki domin yawan yaya ta shi din kamar tallar sa ne ake yi kamar ana tallata shi ne wani wanda baya tsammanin ana yin wannan shikenan an bashi fikira an bashi tunani wani kuma wanda yake jin tsoro sai ya ji ashe ma ana yi shikenan shi ma zai yi to kaga an taimaka wajen yaduwar barna Allah subhanahu wataala yayi narko mai tsanani ga waɗanda suke yada wato labarin barna a cikin al'umma Allah ya ce innal ladhina yuhibbuna an tashi'a alfahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya ce duk waɗanda suke son alfasha ta yadu a cikin mu'minai to suna da azaba mai radadi a duniya da lahira. Allah subhanahu wata'ala ya sani, su ba su sani ba. Saboda haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta a riƙa yaɗa magana ko kuma labarin rukan da suka kunshi alfasha a bainar jama'a. Saboda haka har ko yaushe mukan ja hankalin masu kafofin watsa labarai wajen ɗauko labarin rukan wasu abubuwa da suka faru na alfasha, wasu miyagun ayyuka da suka faru na badala, a zo ana faɗar su, ana sharhi a kansu a cikin kafofin watsa labarai a gidan rediyo ko talabijin ko wani guri makamancin wannan. Wannan taimakawa ne wajen yaɗa wannan abin, ba wai daƙile shi ake yi ba, saboda wani wataƙila hankalinsa ma bai kawo ba, amma yayin da ya ji ana ba da labari cewa gashi an yi a guri kaza ko an kama suwa da suna yi, ko ma an zo da wanda aka same shi da wannan laifi, an ba shi ainihin sauti, abin sauti an sa masa, an sa muryarsa yana bayanin yadda yake yin abu, ana tallar wannan barna ne, kuma ana ƙara ƙoƙarin yaɗa ta ne cikin al'umma. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya narko ga waɗanda suke son yin wannan aiki. Saboda haka ba bajinta ba ne, ba ƙwarewa ba ce, ba iya aiki ba ne. Ka ji wani ya yi aiki mummuna, ka zo ka ɗauko labarin daki-daki ka zo kana sawa. An kama wani yana neman ‘yar uwarsa, ko yana neman mahaifiyarsa, ko yana neman ƙanwarsa, a zo ana faɗa a cikin jama'a. Waɗannan laifuffuka ne waɗanda sun yi muni ƙwarai da gaske. Idan an samu waɗanda suka yi wannan ayyuka, a je a hukunta su. Amma ba daidai ba ne a zo ana tallatawa. Wani lokaci ka ji yaro ne ƙanƙani, wani zai zo yana lalata da shi, amma sai a kawo shi gidan rediyo, sai a sa masa speaker, ana cewa ya yi magana, ya faɗi ya ake yi da shi, har yana bayanin yadda ake masa. Wannan babu shakka ya da barna ne a cikin al'umma, kuma waɗanda suke yin wannan Allah subhanahu wata'ala ya yi musu narko mai tsanani. Lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah, suna da azaba mai radadi a duniya da lahira. A duniya idan akwai doka ta musulunci irin waɗannan, sai an musu ta'ziri, sai an hukunta su, sai an musu bulala a bainar jama'a masu irin wannan aiki. Sannan a lahira idan ba su tuba ba, su haɗu da kamun Ubangiji subhanahu wata'ala da azabarsa. Saboda haka ba daidai ba ne, ko da kuwa waɗanda ba musulmi ba suna irin waɗannan abubuwa, ba daidai ba ne mu musulmi mu ɗauka mu riƙa yi. Kada ka ɗauka kai ɗan jarida ne, aikin jarida kake, aikai kana ba wa mutane labarin abin da yake faruwa ne, wannan ba zai kubutar da kai a gurin Allah ba. Allah bai ce ka yi aikin jarida kana saɓa masa ba, bai ce ka ɗauki aikin jarida saɓan Allah ba, ko abin da za ka kawo lalacewar al'umma, abin da za ka yaɗa ɓarna a cikin al'umma. Saboda haka irin waɗannan abubuwa binne su ake yi, ba tona su ake yi ba. To yana daga cikin ayyukan munanan ayyuka da Allah subhanahu wataala ya kama mutanen annabi Lut da shi, akwai wannan shine wato itiyanuhumul munkar fi nadihim, su riƙa zuwa da mummunan abu a majalisunsu, shine labarurrukan da suke yadawa a junansu. Sannan kuma daga cikin irin miyagun ayyukansu akwai fashi da makami, tara hanya, ana tara matafiya, ko da ya kwace musu dukiyoyinsu, ko kuma a sace su aje a yi lalata da su. Duk wannan yana daga cikin miyagun ayyukansu, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗa kan harshen annabi Lut, a innakum latatuna ar-rijala wa taqtauna as-sabila wa ta'tuna fi nadikum al-munkar, yanzu ku kwa riƙa zai kewa maza, sannan kuma ku dinga tara hanya, sannan kuma kuna zuwa da mummunan aiki a majalisanku. Waɗannan ayyuka guda uku Allah ya haɗa su a wannan aya, duk suna daga cikin miyagun ayyukan da mutanen Sado da ƙauyukan da ke kewaye da wannan gari suke aikatawa. Sannan yana daga cikin manya-manyan laifukan su ƙaryata annabi Lut ɗin shi kansa, bayan Allah subhanahu wataala ya aika shi zuwa gare su a matsayin annabin Allah manzo, suka dube shi suka ce ƙarya yake yi, har ma suka riƙa barazanar cewa sai sun kore shi, daman shi ba ɗan ƙasa ba ne, zuwa ya yi. Kamar yadda kuka sani, shi zuwa ya yi ba ɗan garin ba ne, ya yi hijira tare da annabi Ibrahim alaihissalam daga Iraq. Saboda haka sai suka riƙa masa barazana, qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna min al-mukhrajin, suka ce wallahi Lut, in baka daina wannan maganganun da kake yi ba, wallahi za ka zan cikin waɗanda za a kora daga garin nan, wato za mu kore ka. A wani gurin yake cewa ba kana jawaban qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Allah ya ce ba wata ansa da mutanansa suka bashi face sai suka ce akhrijuhum min qaryatikum, ku fitar da Lut da mutanansa ko da wanda suka yadda da shi, ku fitar da su daga alƙaryarku. Innahum unasun yatatahharun, wai su mutane ne da suke tsarkaka, wato suna daukan kansu tsarkaka, mu ba tsarkaka bane, to ku kore su ku fitar da su. Wannan ƙarya ta Annabi Lut alaihi salam da suka yi da barazanar da suka rika yi masa duk suna daga cikin al-khaba'ith da Allah subhanahu wata'ala ya ce waɗannan mutane suna aikatawa. Ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta su da mummunar da wasu munanan sihofi, yace innahum kanu qauman fasiqin, innahum kanu qauman sau'in fasiqin, lalle su sun tabbata mutanen banza ne. As-sau shine mummunan aiki wanda ya shafi mummunan kuduri da aqida, ko ya shafi mummunan lafazi na kafirci, ko kuma mummunan aiki na gaba na gabobi da suke yi, wato suna da miyagun aqidu da kuma miyagun ayyuka tare da su da miyagun maganganu. Innahum kanu qauma sau'in fasiqina, sannan mutane ne fasikai waɗanda suka fita daga biyar Allah subhanahu wata'ala. Za mu ga Ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta su da miyagun sihofi na suka iri-iri a Al-Qur'ani a gurare daban-daban inda labarinsu ya zo. Kaga anan Allah subhanahu wata'ala ya sifanta su da qauma sau'in, kuma ya sifanta su da fasikin, mutanen banza sannan kuma fasikai. A wani gurin kama suratul A'raf Allah ce bal antum qaumun musrifun, ku dai mutane ne masu barna barnar gaske. Al-israf shine barna da ta wuce iyaka, ku dai mutane ne masu barnar gaske. A cikin A'raf bayan Allah subhanahu wataala ya faɗi halakar da su, yace fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin, Allah ya kira su al-mujrimin, yace ka duba ka ga yadda karshen waɗannan masu manyan laifuffuka ya kasance. Haka nan Ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul shu'ara ya kira wasu aduna bal antum qaumun adu, ku dai mutane ne waɗanda suke masu ƙetare iyakar Ubangiji subhanahu wata'ala. Wani gurin kuma Allah subhanahu wata'ala ya kira wasu jahilai marasa hankali wanda ba su da tunani, ce bal antum qaumun tajhalun, ku dai mutane ne jahilai. A wani gurin Allah ya kira su al-mufsidin, mabarnata, inda yake cewa qala rabbin surni ala al-qaumil mufsidin, Annabi Lut ya ce ya Ubangiji ka taimake ni akan mutane waɗanda suke mabarnata. Ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta su da cewa mutane ne azzalimai wanda suka zalunci kansu. Qalu inna muhliku ali hadhihi alqarya inna ahliha kanu zalimin, ce lalle mu mala'iku suka ce lalle mu masu halaka mutanen wannan alqarya ne, kuma lalle su sun kasance mutanen wannan alqarya sun kasance azzalimai. Saboda haka mu duba mu ga irin sifofi daban-daban da Allah ya sifanta su da shi. Ya sifanta su da qauma sau, ya sifanta su da fasiqin, ya sifanta su da musrifin, ya sifanta su da mujrimin, ya sifanta su da ainihin mufsidin, ya sifanta su da zalimin, ya sifanta su kuma da jahilin, wato duk sun sifantu da sifofi waɗanda suke miyagu. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce to haka waɗannan mutane suka bijirewa Annabi Lut alaihi salam da kiran da yake musu, har ma suka yi yunkurin su farwa bakinsa wanda ba su san cewa mala'iku bane da Allah subhanahu wata'ala ya aiko su domin su halaka su. Allah subhanahu wata'ala ya aiko mala'iku su zo domin su je su halaka. Waɗannan mala'iku da suka zo suka biyo ta wajen Annabi Ibrahim alaihi salam, suka gaya masa cewa Allah ya aike su ne za su je su halaka mutanen Annabi Lut, su tsirar da Lut da mutanen Annabi, su tsirar da Lut da iyalansa. To a lokacin Annabi Ibrahim, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya sifanta shi la halimun awwahum munib, mutum ne mai hakuri. Kun ga kamar yadda muka yi bayani a jiya, mutanen su ma bai masa addu'a Allah ya halaka su ba duk da wannan aika-aikar da suka so su yi masa, ma bai musu addu'a ba, bai sa ayi akan halaka su ba, fita ma yayi daga garin domin kar Allah ya aiko wata azaba a halaka su. To da yaji cewa ga su dan sun zo, sai ya rika kokarin yayi ta muhawara da su akan cewa su haƙura kansu halaka su. To a nan dai mala'iku suka gaya masa cewa wannan umarni ne daga Allah subhanahu wata'ala, ba zai yiwu ba su fasa zartar da umarnin Ubangiji. Ya Ibrahim a'rid an hadha innahu qad ja'a amru rabbik wa innahum atihim azabun ghayru marjud. Ce ya Ibrahim ka fitar ka bar wannan maganar, ka bar wannan maganar, umarnin Ubangijinka ya riga ya zo, an riga an ba mu umarni. Innahum atihim azabun ghayru marjud, waɗannan mutane azaba ce za ta zo wacce babu abin da zai mayar da ita. Sauraka wannan yana nuna maka girman sha'anin abin da suke yi, har ta kai Allah subhanahu wata'ala ya gaya baɗaɗɗinsa ta hanyar mala'ikunsa cewa ya ma fita daga wannan maganar, ya fita daga wannan maganar, wannan magana an riga an gama an zartar da ita. Saboda haka suka je suka ziyarci annabi Lut, shi kansa bai san su waye ba, yana ganin wasu matasa kyawawa sun zo baƙunta gidansa, hankalinsa ya tashi. Lamma ja'at lutan rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim zar'a qala hadha yawmun 'asib. Yayin da suka shigo ya gansu kyawawa, mala'iku suna kida zuwa ga mutane da sifa kyakkyawa, si'a bihim zar'a, saboda haka si'a bihim wa daqa bihim zar'a, ransa ya bace sosai, sannan ya ji kunci matuƙa tare da shi cewa ga wasu baƙi sun zo gidansa, yanzu ya zai yi da mutanensa waɗanda sun cire kunya gaba ɗaya daga idansu, babu kunya a tare da su. Suka ga waɗannan baƙin mutanen da za su riƙa tare hanya ma suna sace mutane don su yi lalata da su, to ballantana ga su a tsakiyar garinsu kuma baƙi. Saboda haka sai kuwa ga su, waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, sai ga su sun zo a guje sun rugo gidansa. Allah ce daman kuma sun saba da irin waɗannan miyagun ayyuka, daman can sun saba da irin waɗannan miyagun ayyuka. Qala ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajul alaysa fikum rajulun rashid alaysa minkum rajulun rashid. Yace da su ha'ula'i banati, ga ƴaƴana nan in kuna son aura muku, hunna athharu lakum sun fi muku tsarki, fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi, ku ji tsoron Allah kar ku kunyata ni game da sha'anin bakina, kar ku kunyata ni akan harkan bakin nan. Alaysa minkum rajulun rashid, yanzu a cikinku ba mutum ɗaya mai hankali da zai tsaya ya faɗa ya nuna wa ƴan uwansa abin da suke ba kyau. Amma an san da suka bai, qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid, suka ce ai ka san mu ba buƙatar ƴaƴanka mata muke ba, ka san me muke nufi, ka san me ya kawo mu. Saboda haka cikin rashin kunya, qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid, sai yake cewa ina ma ina da ƙarfin da zan iya far muku ni kadai, awi ila rukunin shadid, ko kuma ina da wasu waɗanda wata madogara mai ƙarfi wanda zan koma gare ta, ma'ana ina ma a ce ni ina da ƙarfin da zan iya da ku in fuskance ku, ko kuma ina da wasu dangi a garin waɗanda za su tsaya tare da ni mu yaƙe ku. Kamar yadda muka ce shi baƙo ne a garin, ba shi da kowa. Kaga annabi Shu'aib da Allah yake gaya mana lokacin da mutanensa suka gaji da abin da yake faɗa, abin da ya hana su far masa ƴan uwansa, qalu ya Shu'aib la nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa wa laula rahtuka larajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz, suka ce ya Shu'aib ba ma fahimtar maganganun nan da kake gaya mana, muna ganinka mai rauni ne kai a cikin mu, ba dan danginka ba damun maka ruwan duwatsu. To kaga shi bai da dangi, shi yasa ce law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid, da a ce ina da ƙarfin da zan tinkare ku, ko kuma ina da wata madogara mai ƙarfi da zan koma gare ta, su ne ƴan uwa da dangi wanda za su taya ni. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo cikin sahih Muslim hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa yarhamullahu lutan in kana la ya'wi ila ruknin shadid, ce Allah ya ji kan Lut, ai lalle yana da madogara ƙarfa, shi ne Allah wato anan annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna rabkanwa da Nuhu da Lut yayi anan ya zai manta da cewa yana da madogara kankarfa ita ce Allah ci in kana la yawi shi yasa ya fara da yarhamullahu lutan Allah ya ji kansa to Allah ya yafe masa wannan rabkanwa da yayi kuwa shine yake to shine anan mala'ikun suka ga masa inna rusulu rabbika lan yasilu ilayk فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحدا كتفيد متانا كتكندري سكت إن رسل ربك لن يصلوا إليك مو من زنو أبنججن كني لن يصلوا إليك باذاس إيا كي واغريك با سولاك كتلوك إيا لنك كتفيد سو كبودد سو تكندري ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك كدا واندك تكينك يويويا سيما تكا إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب أبن دي ساميس زي ساميتا سبو دي إتما تنا قوين باين أبن دسكي سبو داك إتا ذات ويويا إتما ذات كيلا باريبا دسوك فداك النبي لوط عليه السلام تو أياك ما تكوي أي قاقاوا أقاما دسو ai gaggawa a gama da su yace suka ce a'a kai kakka inda mau'idahum as-subh ai wa'adin su shine asubahi daga nan zuwa asuba alaysa subh bi qarib ce asuba ba kusa take ba to daga dan Allah subhanahu wata'ala ya tsirar da annabi Lut da mutanansa sai da mutanen gidansa su ne waɗannan banat din da Allah ya faɗa banda matarsa su kuma Allah subhanahu wata'ala ya aiko musu da azabarsa faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha 'alayhim hijaratan min sijjin muka sanya sama ta koma kasa wato Allah subhanahu wata'ala ya babbako su da gidajen su da gonakin su da garken dabbobin su da komai da kasani nasu gaba ɗaya Allah ya babbako kasar aka yi sama da su sannan aka kifa su sannan ko bayan ga haka Allah subhanahu wata'ala ya biyo su da ruwan duwatsu waja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijjilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id Allah subhanahu wa ta'ala ya sa sama ta dawo kasa aka kifo su baka aka biyo su kuma da ruwan duwatsu na wutar jahannama wato bayan kifar da su kasa ta tsage suka fada sannan aka biyo su da duwatsu na jahannama aka karkashe su aka yi musu azabar da ba a taɓa yi ma wata al'umma ba Allah ya halaka al'ummu da yawa ya halaka wasu da ruwa ya halaka wasu da iska ya halaka wasu da tsawa amma ba al'ummar da aka yi ma irin wannan halakarwa a babbago ta gaba ɗayanta mala'iku su daga ta sai da aka tafi da ita ƙololuwa wasu malaman tarihi suna ta sai da suka fara jin tasbihin mala'iku a sama ta ɗaya sannan aka kifo da su suka taho ƙasa sannan kuma aka biyo su da ruwan duwatsu musawwamatan ta wannan dutse kowane dutse da alamar mutumin da zai sauka kansa sannan mandud wani yana bin wani haka duwatsun suka taho to ubangiji ya musu azabar da bai taɓa yi ma wani irinsa ba to shi yasa yawancin malamai musamman sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu sabani a tsakaninsu akan ukubar da za a yi wa mutumin da aka kama shi yana irin wannan aiki na mutanen annabi Lut ba su sassauta ba ko kaɗan sun yi ijma'i akan cewa a kashe shi wanda sun yi saɓani wajen kaifiyar kisan ta yaya za a yi masa kisan Khalid ibn al-Walid ya kama wani mutum wanda ya maida kanshi kamar karuwa ana yin aikin da ake yi da mutanen annabi Lut suke yi ana yi da shi ba dare ba rana ya daina jin kunyar kowa ya kama shi ya rubuta ya aika wa sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya tara sahabbai ya ce to ga abin da na samu wani irin ukuba ya kamata a yi ba wannan a lokacin sayyidina ali ya fi kowa ɗaukan zafi akan wannan ya ce ai wannan mutum ƙona shi za a yi sayyidina abubakar ya nan take ya ɗauki ra'ayinsa aka rubuta kadda aka aika Khalid ibn al-Walid ya ƙona shi saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjin mun yi musu ruwan duwatsu da wuta saboda haka sayyidina Ali yake ganin kona shi kamata a yi Abdullahi dan Abbas kuma yana ganin a hawo wani guri mai tudu da shi, sai an kai can kololuwa, sai a sako kansa ƙasa, sai a sun tumo da shi, saboda ka taka za a jeho shi har ya mutu. Saboda ka za mu ga sahabbai gaba ɗayan su ba su yi sabani ba wajen cewa mutumin da aka samu yana irin wannan aika-aika, kisa ne hukuncinsa. Wannan shine ra'ayin sayyidina Abubakar, shine ra'ayin sayyidina Umar, shine ra'ayin sayyidina Ali, shine ra'ayin sayyidina Khalid ibn al-Walid, shine ra'ayin Abdullahi dan Abbas, shine ra'ayin Abdullahi ibn Zubair, haka nan cikin tabi'ai da dama abinda suka faɗa kenan. Haka nan cikin a'imma, shine ra'ayin Imam Malik, shine ra'ayin Ishaq ibn Rahuya, shine ra'ayin malamin Imam Malik Rabi'a ibn Abi Abdurrahman, shine ra'ayinsa cewa in aka same shi kisa ne. Kuma shine ɗaya daga cikin maganganun da aka ruwaito daga Imam Shafi'i, shine ra'ayin Imam Ahmad ibn Hanbal. Wasu daga cikin a'imma kamar Abu Hanifa shine yake ganin za a yi masa abinna Shafi'i a kauli, wani kauli da ake jingina wa Shafi'i da Al-Hakam ibn Utaiba, su ne waɗanda suke ganin za a yi masa hukuncin mazinaci idan ya taɓa aure ko yana da aure a jefe shi, idan bai taɓa yi ba a masa bulala. Abu Hanifa kuma yana ga ta'ziri za a yi masa, wato a barwa shugaba ya zaɓi hukuncin da ya fi dacewa a yi masa. To wannan wani kauli ne wanda yake mai rauni, amma kaulin da yake alaihi jumhurul ulama shine cewa kashe shi za a yi, kashe shi za a yi, illa iyaka sun yi sabani akan yadda za a kashe, sannan ko ba tare da duba da cewa ya taɓa aure ko bai taɓa aure ba, ko ya yi aure ko bai aure ba, hukuncinsa ya fi na zina muni, saboda wani abu ne wanda a ɗabi'a Allah subhanahu wa ta'ala ya gina ɗabi'ar ɗan adam akan kyamar abu. Shi yasa Allah ya ce wa mutanen annabi Lut, ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin, babu wani ɗan adam a duniya da ya taɓa yin abin da kuka yi. Saboda haka wani abu ne wanda a ɗabi'ance mutane suna guje masa. To amma kai duk da haka kaga cewa bari ka yi, babu shakka wannan wani abu ne da ba za a saurara mutum a kansa ba, domin akwai abin da a ɗabi'a Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yanzu zina, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa a jikin ɗan adam, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya masa sha'awar ƴa mace, zuyila linnasi hubbu shahawati minan nisa, Allah ya sanya wa mutum sha'awar ɗan abin nan. Saboda haka idan ya zanto akwai wani abin da zai ja mutum zuwa ga wani laifi, akan sanya uqubar ta kasance ba ta kai tsananin abin da babu abin da zai sa shi wannan laifi ba. Shi yasa za ka gan zina duk da cewa ga uqubar tana da tsanani, amma kafin a tabbatar da ita har a yi hukuncin kuma aiki ne mai wahala, saboda kuma kasancewar wani abu ne wanda abin da zai ja mutum zuwa gare shi yana da yawa. Sabanin namiji ne mai ɗan uwansa namiji, wani abu ne wanda yake a cikin dabbobi ma ba a samun wannan. To amma duk da haka mutum zuciyarsa ta lalace ya ce zai aikata wannan, to babu shakka uqubarsa sai ta fi tsanani, dan babu abin da ya sa shi yayi wannan. Saboda haka aiki ne wanda yake ya kai matuƙa ga muni, hatta yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayanin sa, da yadda ya bayanin zina akwai bambanci. La taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, amma wannan su ci atatuna al-fahishata, mu duba zamu ga kalmar fahishatan da nakira aka faɗe ta a wajen zina, fahishatan, amma a wajen aikin liwadi sai Ubangiji ya faɗe ta da ma'arifa, atatuna al-fahishata, dan ya nuna cewa al-fahishat da take cikin zina alfata ce kamar kowace alfasha, ay fahishatan min alfawahish, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan, amma anan wannan alfasha ce da ta kai matuƙa ga taccika sunan alfasha. Ko a larabci an san cewa duk sanda aka sa wa abu na ma'arifa ce ni'mar rajulu huwa ar-rajulu, ana nufin shine ya cika mutum, antar rajulu ba dai da take a ce antar rajulun ba, ce anta rajulun labari ne, kai namiji ne, amma an ce anta rajulu kai ne namiji, ma'ana ana nufin cewa ar-rujula ta fi cika tattare da kai. To haka nan yayin da za a ce inna ta tuna al-fahishata, sannan kuma aka ƙara da cewa ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin, ba wani mutum a duniya da ya taba yin abin da kuka yi. Wanda ƙara munis innakum latatuna ar-rijala shahwatan, ay mujarrada shahwa la lilhaja, ba buƙata ba, a sha'awa kawai za ta sa ku zai kiwo maza. Allah ce bal antum qaumun musrifun, ku dai mutane ne wanda kun kai matuƙa ga barna, barnarku ta kai inda ta kai. Sannan aka yi musu irin wannan azaba da babu wace al'umma da aka taɓa yi wa irin wannan azabar. Har yanzu gurin da aka wato ɓaɓɓake wannan alƙarya a cikin ƙasar Jordan, har yanzu ruwa ne wanda da babu shi a sanadin wannan ɓaɓɓake alƙarya ɗin ne aka samu girgizar ƙasar har wanda ruwan ya samu. Wanda ruwan ne shi ne ake cewa al-bahrul mayyit, dead sea, babu wani abin da yake rayuwa a cikinsa. Za ka je ka samu ruwa irin wannan, ana samun kifi a cikinsa, ana samun kayan amfani, amma shi babu yadda ake samu a cikinsa. Mataccen, mataccen sa Larabawa suke cewa mataccen, mataccen teku, matacce ne, matacce ne, wanda yake nuna muka cewa Allah subhanahu wataala ya yi azaba a gurin. Sun ce hatta irin ciyayin nan da za a suke suna fitowa a gefen abin nan, shi ba sa fitowa a gurin, saboda Allah subhanahu wataala ya dawwamar da alamar azabar da Allah ya musu a gurin, dan mutane su wa'azantu su dauki izina. To shine Allah subhanahu wataala ana yake cewa wa adkhalnahu fi rahmatina, mun shigar da Lutu a cikin rahaman mu. Daga cikin rahamar da Allah subhanahu wataala ya shigar da Lutu a cikin ta, akwai kubutar da shi daga azaba, daga azabar da yayi wa waɗannan mutane, tana daga cikin rahamar da Allah subhanahu wataala ya masa. Sannan kuma daga cikin rahamar da ya masa akwai shigar da shi aljanna. Aljanna ita ma rahama ce, saboda haka fi rahmatina dinna ya kunshi rahama ta duniya, hubutar da shi daga wannan mummunar azabar da Allah subhanahu wataala ya saukar wa mutanansa. Sannan kuma da rahama ta lahira shi ne shigar da shi gidan aljanna. Hadisi ya tabbata a cikin Sahih Bukhari da Muslim, hadisin Abu Hurairata radiyallahu ta'ala anhu, ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ihtajjatin nar wal janna, wuta da aljanna sun yi jayayya, da wutar jahannama da aljanna sun rika jayayya a junansu, kowa yana fadar hujjarsa. Fa qalat hadhihi yudkhilu lil jabbarun wal mutakabbirun, wa qalat hadhihi yadkhulu lid du'afa wal masakin. Wuta ta kafa hujja cewa mutanen da za su shige ta su ne mutanen da suka fi kowa taurin kai a duniya, da kuma wanda suke fi kowa girman kai da bijirewa bautar Allah. Wannan kuma ta ce yadkhulunid du'afa, masu rauni ne za su shige ni, da miskinai. Sai Allah subhanahu wataala ya ce da su anti azabi u'adhibu biki man asha, ya ce da wuta ke azaba ta ce, da nake azabtar da wanda na ga dama da ke. Wa rubbama qala, ko kuma annabi cewa usibu biki man asha, da nake wato samar da ke ga wanda na ga dama. Wannan kuma ita kuma aljanna, Allah ya ce da ita anti rahmati arhamu biki man asha, ke kuma rahama ce, rahama ta ce da nake yiwa wanda na ga dama. Walikulli wahidatin minkuma mil'uha, kuma kowace daga cikinku sai na cika ta da abin da yake cikinta. Ash-shahid a wannan hadisi, Allah subhanahu wa ta'ala, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa aljanna ana kiranta rahama, saboda haka wa adkhalnahu fi rahmatina yana nufin aljanna Allah subhanahu wataala zai shigar da shi, ce innahu min as-salihin, lalle shi ya tabbata daga cikin mutanen kirki, domin yana daga cikin annabawa waɗanda suka bi Allah subhanahu wataala, suka yi aiki da wahayin da Allah subhanahu wataala ya yi musu, suka tsaya akan umarnin Allah da hannunsa. Na'am.
ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين.
الله يجي ونوحا هكا نمم باو نوح أن نبتشيما إذ نادى من قبل يا يند يكرام من قبل تنقبان النبي إبراهيم دا النبي لوط فاستجبنا له سيبك أنسى مسا فنجيناه وأهله muka kubutar da shi shi da iyalansa minal karbil azim daga babbakin ciki babba wana sarnahu minal qaumil ladina kazzabu bi ayatina sannan muka taimaka masa muka bashi nasara akan mutanen da suka karyata ayoyinmu innahum kanu qauma sawin sun kasance mutanen banza ne fa aghraqnahum ajma'in sai muka nutsar da su gaba daya Allah subhanahu wataala bayan ya babu kisa annabi Ibrahim da taho da kissar annabi Lut tare da ita saboda kasancewar su tare saboda kamar kissa guda ce sai kuma Allah subhanahu wataala ya kawo kissar annabi Nuh kissar annabi Nuh ya gabaci ya riga annabi Ibrahim alaihi salam zuwa to amma an jinkirta ambatan kissar sa kamar yadda muka yi bayani a baya saboda kissar annabi Ibrahim ta fi kusa da Qurayshawa mutanen annabi sallallahu alaihi wasallama saboda tutiyar da suke yi na cewa shine kakansu kuma su suna bin tafarkin sa ne suna tutiya da annabi Ibrahim alaihi salam haka nan su ma yahudu su ma suna tutiya da shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da su saboda haka kawo kissar annabi Ibrahim alaihi salam ta fi kusa ga larabawa akan kawo kissar annabi Nuh saboda haka sai aka fara da kissar annabi Ibrahim alaihi salam sannan aka kawo kissar annabi Nuh alaihi salam annabi Ibrahim shi yake kira abul anbiya saboda kasancewar annabawa da yawa ta batsansa suka fito waja'alna fi zurriyatihi an-nubuwata wal kitab kamar Allah ce mun sanya annabci da saukar da littafai a cikin zurriyar annabi Ibrahim alaihi salam shi kuma annabi Nuh alaihi salam shine annabi Ibrahim abul anbiya kuma abul arab shi kuma annabi Nuh alaihi salam shine abul bashariyati thani shine uban ɗan adam na biyu bayan annabi Adam alaihi salam bayan Allah subhanahu wataala ya saukar da ruwan tufan ya halakar da mutanen da suke bayan kasa sai ya zanto zurriyar annabi Nuhu alaihi salam su kade suke yi saura waja'alna zurriyatahumul baqin Allah ce muka sanya zurriyar annabi Ibrahim su suke yi saura saboda haka sai ya zanto duk wadanda suka zama sun yadu a duniya sun fito ne ta tsatsan annabi Ibrahim alaihi salam daga ɗansa Sam da kuma Ham da Yafisu saboda haka wadannan ƴaƴan nasu guda uku kusan su ne duka wasu wato ɗan adam kabilu na da duniya suke tukewa to shi yasa sai Allah subhanahu wataala ya kawo labarinsa bayan ya kawo labarin annabi Ibrahim alaihi salam ya ce wa Nuhan wato Allah subhanahu wataala yake cewa ka tuna Nuhu lokacin da ya kira ubangijinsa ya roke shi min qablu tun gabanin annabi Ibrahim da Lut ya roki Allah ya taimaka masa akan mutanansa waɗanda suke kafirai wanda yayi kiran yayi musu wa'azi ya kirawo su ba dare ba rana ya bi su gida ɗaya bayan ɗaya ya bi su guraren taruwar su guraren majalisun su ya musu wa'azi ya musu a fili ya musu a boye yayi shekaru aru a cikin su yana musu wa'azi amma babu wani canji da ya gani ba ma amana ma'ahu illa qalil ba waɗanda suka imani da shi sai ɗan kaɗan wanda har ta kai Allah subhanahu wataala ya gaya masa cewa innahu lan yu'mina min qawmika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu ya'malu babu sauran wanda za su kare imani daga cikin mutananka sai iya wanda suka yi babu kari kuma da zaka saki samu don haka kakka ci gaba da damuwa da abin da suke yi Allah ya bashi ubarni da cewa ya je ya shiga sassaka kwalakwalo ya sassaka jirgin ruwa to sai haka annabi Nuhu alaihi salam ganin yadda mutanansa suka tumure iya waɗannan shekarun da yayi har Allah subhanahu wataala ya kai ga ya masa cewa babu wanda zai saura wato babu wanda zai saki imani kuma duk sun gama wanda za su shiga sun riga sun shiga wanda ba su shiga ba to shine sai yayi addu'a ya roki Allah subhanahu wataala cewa ya kawo masa dauki akan waɗannan mutane nashi anan da Allah subhanahu wataala ya ce wa Nuhan iznada min qablu wannan alqabliya da Allah subhanahu wataala ya kawo cewa tun gabanin annabi Ibrahim da Lut annabi Nuhu yayi addu'a shi ma ya kira ubangijinsa ya nemi taimakon ubangijinsa dan a nuna wa su larabawa su mushrikai a nuna musu cewa wannan taimako da Allah subhanahu wataala yake wa annabawan Allah wata sunnar sace da dadiya ba wai daga kan annabi Ibrahim da annabi Lut aka yi wannan kawai ba tun gabanin su ma haka Allah subhanahu wataala ya rika yi tun daga kan farkon manzanni da Allah ya kushi da annabi Nuh ya roki Allah kuma Allah subhanahu wataala ya ansa masa saboda haka annabi Nuhu alaihi salam yayi wannan, kuma dan ku sani ku cewa wannan sunnar tashi tana nan kuma yanzu idan ku imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ku jira irin azabar da Allah subhanahu wataala zai muku, ku jira irin kamun da zai muku, kuma ku jira ku ga yadda Allah zai taimaka wa annabinsa. Allah subhanahu wataala ya gaya mana a gurare daban-daban cewa annabi Nuhu alaihi salam ya kirawo Allah subhanahu wataala ya roke shi, walaqad nadana nuhun falani'mal mujibun wanajjaynahu wa ahlihi min al-karbi al-'azim waj'alna dhurriyyatahum al-baqin. Allah subhanahu wataala ya ce haqiqa Nuhu ya kirawo mu, falani'mal mujibun, ma dalla da masu ansawa mu kenan inji Allah, wanajjaynahu wa ahlihi min al-karbi al-'azim, muka kubutar da shi da iyalansa daga bacin rai mai girma, waj'alna dhurriyyatahum al-baqin, muka sanya zurriyarsa su ne suka yi saura. Allah subhanahu wataala ya gaya mana irin addu'ar da annabi Nuhu yayi wa mutanansa, wa qala nuhu rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin diyara naka in tadharhum yudhillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara. Annabi Nuhu ya kirawo ubangiji yace, ya ubangiji, kada ka bar wani mai zaman gida a bayan kasa, kada ka bar wani mutum mai zaman gida a bayan kasa, innaka in tadharhum, domin lalle kai idan har ka barsu, yudhillu 'ibadaka, za su batar da bayinka, wala yalidu illa fajiran kaffara, ba za su sake haifar wani ba sai fajiri kafiri, saboda Allah subhanahu wataala ya gaya masa cewa ba wani kuma sauran wanda zai sake imani da shi, saboda kaga duk wanda za a haife shi fajiri kafiri, don karshe ko ya girma ya mallaki hankalinsa karshe zai koma fajiri kafiri, saboda haka yake gaya wa Allah subhanahu wataala abinda Allah subhanahu wataala ya riga ya fi shi sani, cewa in ya bar su za su ci gaba da batar da bayinsa kuma ba wanda za su haifa illa fajiran kaffara. A wani guri Allah subhanahu wataala yake cewa fada a rabbahu anni maghlubun fantasir, ya roki ubangijinsa, ya ubangiji an fi karfi na, sai a taimaka mu, sai ka taimaka mu. Allah ya kawo masa taimakonsa, ce fastajabna lahu, sai muka ansa masa, fanajjaynahu wa ahlihi min al-karbi al-'azim, muka ansa masa kiransa nan take, muka kubutar da shi da mutanansa, min al-karbi al-'azim, daga mummunar ainihin daga bacin rai wanda yake mai girma. Allah subhanahu wataala ya ce fanajjaynahu wa ahlihi, muka tsirar da shi daga iyalansa, to ba duka iyalan nasa ne suka samu kubuta ba, sai dai Allah subhanahu wataala ya tsirar da waɗanda maganarsa ta azaba bata riga ta tabbata akan su ba, kamar yadda Allah subhanahu wataala yace hatta idza jaa amruna wa farat tanur qulna ihmil fiha min kulli zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Allah yace yayin da har lokacin da al'amarin ya zo, wa farat tanur, tandiru ya bugo da ruwa, qulna ihmil fiha min kulli zawjayn ithnayn, muka ce daga kowace halitta ka yabi namiji da mace, ka dauki namiji da mace a cikin wannan jirgin ruwa, wa ahlaka, da iyalanka su ma, illa man sabaqa alaihi alqaul, sai wanda maganar mu ta azaba ta riga ta tabbata akan sa, wa man amana, ka dauki wanda suka yi imani, wa ma amana ma'ahu illa qalil, ba wanda suka yi imani da shi sai yan tsirari a cikin mutanen sa, daga cikin wanda sabaqa alaihi alqaul, maganar Allah ta azaba ta riga ta tabbata akan su, akwai ɗansa, ɗan annabi Nuhu alaihi salam, kamar yadda Allah ya ce wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al ma' qala la 'asima al yawma min amri rabbika illa man rahim wa fa min amri llahi illa man rahim wa hala bainahuma al mawj وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الله سبحانه وتعالى يتي وهي تجري بهم في موج كالجبال جرجر النبي نوح ينا غدو دا سو اچكين روا ينا غدو دا سو اچكين راقوم روا كالجبال كمر دوزي ونادى نوح ابنه النبي نوح يكراو دانسا يكراشي شي بيزو ياشي اچكين وانا جرجي با وكان في معزل يقوم چنجي في يارب دا سو يا بنير كم معنى ya kai dana zo ka hau jirgin ruwa tare da mu, wala takum ma'al kafirin, kada ka zantu tare da kafirai, قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء يتي أعزجي إنفكي أود دوسي ودزي كاري ندق ونروا قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم يتي النبي نوه يتي لشي أود أيوه باب ونوى ندزي سامكاري ندق ون الأمر إن الله سيوان الله يتوسي أمسا saboda ka sai wanda ya shigo cikin wannan kwalakwal wannan jirgin ruwa shine zai samu kubuta wa hala bainahum albawj wannan raƙumin ruwa ya shiga tsakanin su yana kiransa shi kuma yana cewa a'a shi ba sai ya abin nan ba in ya hau dutse kololuwar dutse to shike ne ya kubuta to suna haka har igiyar ruwa ta zo ta shiga tsakanin su fa kana min almughraqin ya tabbata cikin wadanda suke ruwa ya nutsar da su to dan sa yana daga cikin wadanda Allah subhanahu wataala ya hukunta cewa za su abin nan har annabi Nuhu daga baya da bai fahimci da aka ce da iyalanka ya dauka duka iyalansa ba to gaciya sai ga dan sa ya mutu a ciki sai ya ga wa Allah cewa inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yace ai dana fa ya ubangiji ai dana yana cikin iyalina kai mun alkawari zaka kubutar da iyalina dana yana ciki kuma alkawarin ka gaskiya ne kuma kai kowa iya hukunci qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilm li'izuka an takuna min al-jahil Allah ya ce da shi nuhu wannan ba danka bane Allah subhanahu wataala ya datsa alaka tsakanin su saboda me saboda imani da Allah subhanahu wataala aqida ta gaskiya ita ce take kulla alaka ko wace iri ce amma zumunta ta jini ko nasaba ta jini in dai har aqida ta musulunci ta hada ta raba to wannan zumunta ta jini ba za ta iya hadawa ba dan haka sai Allah ya datse wannan dangantakar da ke tsakanin su innahu laysa min ahlik baya cikin iyalanka innahu amalun ghayru salih shi aiki ne ba na gari ba ma'ana aikin sa ba aiki ne na gari ba Allah ya ja kunna annabi Ibrahim annabi Nuhu alayhi salam ya masa kashedi kada ka sake tambaya ta ka roke ni abinda baka da ilimi akan sa ina maka gargadi kada ka zamo daga cikin jahilai ala inni a'udhu bika an as'alaka rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ba laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin ana annabi Nuhu alayhi salam ya nuna damarsa yace ina neman tsarinka a ce na roke ka na tabbe ka abinda ban da ilimi akan sa idan har baka gafarta mun ba ka ji kaina to zan zamo cikin hasararru to shine Allah subhanahu wataala ya yafe masa daga cikin wadanda Allah subhanahu wataala ya riga ya tabbatar da maganar halakar su akwai matarsa matar annabi Nuh alayhi salam wanda ita ma tana tare da kafirai ita ba ta yi imani da shi ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mana daraba Allahu mathalan lil ladina kafaru ra'at nuh wa ra'at lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma fa lam yughni 'anhuma min Allahi shay'a wa qila idkhul an-nara ma'a ad-dakhilin Allah subhanahu wataala yace Allah ya bugawa wato ya bawa kafirai misali da matar Nuh da matar Lut sun kasance karkashin wasu bayin mu guda biyu salihai amma sai suka ci amanar su cin amana anan shine kafirce musu ba wani abu daban ba wadanda suke jingina musu ko zina ko wani abu wannan ba daidai bane babu wani annabi da ya taba auren mazinaciya sun ci amanar su ta hanyar kafirce musu walam falam yughni anhum min Allah shay'a sai zanto basu amfana musu komai a gurin Allah ba wanda yake nuna cewa imanin mutum shi yake tsirar da shi amma ba dangantaka ba inda dangantaka da wani bawan Allah na kware za ta tsirar da mutum da dan annabi Nuhu ya tsira da matarsa ta tsira da matar annabi Lut ta tsira to amma sai ya zanto basu amfana musu ko ba saboda kafircin da suke fa la yughni anhum min Allah shay'a wa qila idkhul an-nara ma'a ad-dakhilin akace su shiga wuta tare da masu shiga al-karbul azim da Allah yake fada bakin ciki mai girma shine wannan nitsewa a cikin ruwan dufana wanda ruwan dufana ne wanda Allah subhanahu wataala ya sifanta shi da cewa fi baujin kaljibal wato yana toro ku kai ka ce manya manyan duwatsu ne Allah subhanahu wataala ya ga ya mana cewa ya umarci sama ta kece da ruwa fa fatahna abwaab as-samaa'i bima'in munhamir kofofin sama muka bude su da ruwa mai yawan kwarara wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-maa'u ala amrin qad qudir muka kuma wato bubbugo ruwa a kasa ta ko ina ruwa ya fara fitowa tun daga tanderu tanderu inda ake gurasa inda ruwa inda wutar take daga nan ruwan ya fara fitowa saboda kaga babu maganar cewa wannan ruwa ne da aka saba gani saboda ko ina kasa ta barke da ruwa sama take ci da ruwa sannan ruwan sama da na kasa suka hadu ala amrin qadir akan al'amarin da Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddara shi Allah subhanahu wataala ya tsirar da annabi Nuhu da mutanen da suke cikin wannan jirgin ruwa ya sanya wannan jirgin ruwa da wannan tsirarwa da Allah ya musu ta zanto aya ga mutane fa anjaynahu ashabas safina waja'alnaha ayatan lil alamin ubangiji ya sanya wannan wa'azi ne wanda har alkiyama ta tashi ana karantawa ana wa'azantuwa da abinda ya faru za mu tsaya anan abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh